لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allama dokokin sarki ya dawo da mu da rasul mana tafsiri da insha Allah zamu tashi kan aya ta 284 a cikin suratul baqara muna roƙa Allama dokokin sarki da ya datar da mu na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب فلا وإليك المصير
نعم الله تعالى يتي لله ما في السماوات وما في الأرض حدثن دكي تكين سمي تكسا لكنا الله ني الله ني ما حدثن سو نا الله ني milkan abin mallaka ne gare shi wa halkan kuma halittarsa ce wa abidan kuma bayinsa ne fala yakhfa shay'un ana ilmihi saboda haka babu wani abu na tasarrufin bayi da zai boya a barin saninsa duk wani abu da mutane ke yi na gaskiya ko rashinta Allah yana sane ya san dukkanin talikai ba ma sani kadai ba bayinsa ne mallakarsa ne Allah ta'ala yana maimaita wannan da yawa a cikin littafinsa mai tsarki don ya tabbatar wa bayinsa har ko da yaushe cewa shi ne ya cancanta da abauta masa kuma shi ne yake da haƙƙi na ya hukunci tsakanin bayinsa ya halatta ya haramta ya yi umarni ya yi hani ya nusar da irin tsari da ya dace bayinsa su gudana tunda shi ne ya halittar to shi ya san abin da zai gyara ta ko ya ɓata ta ya kyautata mata ko ya munana mata da haka ya zama lallai ga bayi idan suna son sa'ada arziki da rabo kyakkyawan rabo to su lazimci hukunci da addini da bauta ga mamallakin sammai da ƙasai mamallakin komai to sai su zama sun dace wa in tubdu ma fi anfusikum kuma idan kun bayyanar da kun bayyana abin da ke cikin zukatanku cikin rayukanku minas su'i wal azmi alai mummunar manufa, mummunan tunani da himmatuwa ko yunkuri kan yin mummunan abin. Idan ya zama cikin zukatanku mummunan tunani ya gangaro, sannan kuma kun yunkura ko himmatu akan aikatawa, to Allah dai yana sane, fa baitum ada'a shahadati ala haqiqatiha. Saboda mummunan manufa din da wato kudartar cewa sai an yi aiki akan haka, sai kuka ibada shaida yadda take. Allah wanda za shaidar za ta amfanar da shi ta kare masa haƙƙi, ba ku son sa ko kuna son ya cutu, sai ka ce ai in kun shaida ta gaskiya za ta sa haƙƙinsa ya dawo ya arziki. Saboda haka bari ku yi mugunta, ku ki bada shaidar ƙarshe wanda haƙƙin ke gunsa, in ba mai tsoron Allah ba ne in yarensa, shi kenan burinku ya cika, wannan ya rasa haƙƙi. Idan mutum ya shirya irin wannan, ko zuciyarsa ta raya masa irin wannan, kuma zo ya aiwatar, to ya dai san cewa Allah ya sani. Auta kowa ko kuma an kun bar shi, kun ɓoye shi, ma'ana kun danne shi. Don shi dama mummunan tunani ɗayan biyu ne, ya zo wa mutum, mutum ya marhabin da shi, ya ƙarfafe shi ya aiwatar, to sharri ya auku, sharri ya samu tushe kuma ya yi harre shi da munanan ‘ya’ya. Amma wani lokaci sharrin zai bijiro, kuma ɗan adam inna nafsal amaratun bisu, rai yana yawan wato umarni da muna abu. Amma da abin ya bijiro, mutum sai ya danne, bai yarda ya reni abin ba, bai yarda abin ya gawurta zuciyarsa ba, balle tana yi yunkuri a kai, wanda sai zama bai cutar ba, har ma zai iya kai mutum zuwa ga samun lada. Idan jin tsoron Allah shi ya sa mutum ya danƙwafe, ya danne, ya hana kansa muna abu, to sai kuka ɓoye shi, ma'ana kuka danne, fa addaytum shahadata kama yanbaghi, kuka ba da shaidar yadda ya kamata, ba ku biye wato abinda ran kuke faɗa muku ba. To duk dai abinda kuka yi hasibukum bihi Allah, Allah zai muku hisabi daidai da abinda kuka yi. Ai alama akhfaytum min al-azmi wal i'tiqadi al-jazim ala zalika, akan abinda kuka ɓoye na himmatuwa da kudurta ta yin abin yanke a kan haka dai. Wai ku bi rukun bin Allah, kuma Allah zai ba ku labarin sai mai kiyama da ranar alkiyama. Shi ma la'anan yadda ya fassara kenan, ma'ana idan kun bayyana abin da ke a ranku, ko kuma kun danne ba ku bayyana shi ba, kun ɓoye, to Allah dai zai muku hisabi kwatankwacin abin da kuka yi ranar alkiyama. Amma wasu kuma sun fassara shi a zahirinsa cewa abin da ke ranku ku fito ku furta ku faɗa ku bayyana a bayyane, ko a'a ba ku ce wa kowa komai ba, kuka bar shi a rai, kuka yi abin da kuka yi ba tare da kun bayyana wa kowa ba, kuka ƙulle abin kawai nifakar ta mu'amala a ranku kuka yi, ba Allah shi kan ba a ɓoye masa. Wani ma sai ya faɗi magana ta kirki ya ce zai adalci, amma kuma in ya tashi aikin sai ya zalunci, wai don san ya ɓoye manufar tasa. To ku bayyana ko ku ɓoye, Allah ya sani. Ko kuma idan kun bayyana, kun ƙudurta, kun yi niyya, kuma kun zo kun aiwatar a zahiri, kun fito da manufar ku waje a zahiri, Allah ya sani zai muku hisabi kan haka. Kun ji tsoron Allah, ba ku yi haka ba, ka bar abin a rai, kuka danne shi, ba ku yi aiki da shi ba, ya zamanto kun yi abin da ake so, kun ba da shaidar. In galibi in ka ga mutum ya abin kirki abin bajinta, to sai ya yi bijirewa shaidan, ya bijirewa rai tukunna, sai abin da ya dace. Wa khalifin nafsa wa shaidana wa asihima, وإنهما ما حذاك النصح فاتهمي بوسيري أكي كيتوا كسابا وسنزوتي أركا كسابا وشيران وندكي أمفاني دزوتي أركا yace ka saba musu ko da sun ce maka nasiha da shawara suke gaya maka tsoratta tsantsatta to karka yadda ka tome su ka ce mayaudara ne mazambata ne ba zai yi shedan da ya ba musu dan adam shawara su kirki ba to sai ka bincika sai kun duba fa yaghfir liman yasha'u to sai ya gafarta wanda ya so almaktar da rabu ya gafarta wanda ya so ya gafarta yi wa gafara ina gafarta mana wa sababu ha ittiba'u awamiri kuma sababi dai da ke zama dalili sanadi na samun gafarar shine bin umarce-umarcen Allah wanda ke bin umarnin Allah yana nisantar haninsa to Allah ta'ala sai ya gafarta masa wanda ba a rasa ba na zunubansa dan ba yadda za a yi a ce mutum ya kubuta daga zunubin faufau babu shi amma in yake yayi zunuban mafi yawa ko yayi kokarin dabbaka umarnin mafi rinjaye to gazawarsa da za a iya samu kuma dole ba za a rasa ba Allah sai ya gafarta wanda min hada ushahadati ala wajiha cikin umarnin da Allah yake so a aiwatar kuma aiwatarwar ta zama sababi na samun gafara to akwai wato bayyana shaida ko kuma ba da shaida yanda take mutum yayi shaida wato dan Allah wa qimu shahadati lillah ku ba da shaida ku tsaya da ita ku tabbatar da ita saboda Allah ko domin Allah wanda ya haka yayi daya daga cikin abubuwa na tsoron Allah da biyayya ya cancanci samun lada da gafara dama ayyuka na gari suna da yawa musu takaita akan sallah azumi da makamantan su kadai ba abinda ake kira ash-sha'iru ta'budiyya abubuwan da suke da ka gansu zaka shaida cewa ibada ake yi a har mu'amaloli ibada tana nan gagarumar ibada kuma ibadar ma da ake yin ta ta babin mu'amala wani lokaci girman matsayinta da daga darajar bawa da hakan ke yi abin wato sai Allah kadai ne ya sani wanda ya bar son zuciyarsa ya adalci ya faɗi shaida ta gaskiya shaida ta tabbatar da haƙƙi yayi ikhlasi cikin hakan domin kare haƙƙin ɗan uwa musulmi ko kuma haƙƙi na wani bawa na Allah dan mutum ko wane ne ko fajiri ne kai ko kafiri ne idan zaluntar sa za a yi Allah bai yarda ba kuma bai lamince ba ainin a taimaka domin a zalunce shi ko kuma a ƙi faɗar gaskiya ko ba da shaida ta gaskiya domin a zalunce shi aqida ta musulunci ta haramta zalunci da ha'inci ta kowace siga ko sura yana daga cikin abinda wato yahudawa suka lalace da shi kafin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin nasa saboda tsabagen son zuciya da yadda suka tsarkake kansu suka ba kansu wani matsayi suka kai kansu wani matsayin da ba su kai ba suna cewa laysa alaina fil ummiyina sabil ai ba mu da wani laifi ba za a kama mu da wani laifi ba in muka zalunci waɗanda ba addinin mu suke ba ko kuma waɗanda ba su da ilimin irin namu musulunci shi bai ce haka ba dole ne a kare haƙƙin mai haƙƙi wanda ya haka ya cancanci samun gafara da dai sauran ayyuka na biyayya ga Allah ta'ala da ake yi duka su ne sababai na samun gafarar kenan kada wani abin da ya ga dama ya shantake ya zama ɗan tamori kawai abin da ya ga dama zai yi ko abin da ya samu ko da ya zama daidai ko ba daidai ba a ce to amma gafarar Allah tana da yawa gafarar Allah tana da yawa an ce wani ma bai taɓa alkhairi ba sai da ƙarshe kaza da kaza da kaza wani kaudaya reshin kayaye korin da kan hanya aka gafarta masa, wani kariye shayar aka gafarta masa, wani kaza wani kaza, wani ma ya kashe mutane 99 har ma ya cika ta na 100, amma da ya zo mutuwa saboda ya yi niyya ya karye ko ya yi niyyar komawa ya kama bautar Allah, ya mutu aka Allah ya gafarta masa, balle shi da yake sallah da salati da kaza sai ta kawo abubuwan irin waɗannan. To mutanen kirki masu basira da hikima ba sa yin haka, kuma ba sa irin wannan sake na dace, suna kokari bakin iyawarsu sannan su barwa Allah kuma saura. To irin waɗannan ne wato waɗanda suka fi cancantar samun gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba haka ba, kada mutum ya faɗi magana da kamar da sayyidina Ali ke cewa akan kalmar khawarijawa, kalimatu haqqin yuradu biha batil, kalma ce ta gaskiya a ce Allah yana da gafara mai yawa, amma kuma sai zama manufar da za a faɗe ta a kai ba kyakkyawa ba ce, in har mai faɗar zai faɗa ne don ya ba kansa nau'in uzuri ko uzuri ko dama ta saɓa wa Allah da kin aikata gaskiya wa don ƙaddara samun gafara ɗin. Allah ta'ala yana gafarta wanda ya so ya azubu man ya sha, kuma yana azabtar da wanda ya so ya azabtar. Wa sababuhu adamu imtisali awamiri, kuma sababin azabar wato in ba afuwa ga daruma aka samu ba shine rashin kwatanta wato aiwatar da umarce-umarsan Allah. Wanda minhu kitmanu shahadati inda alhajati ilayya, wato daga cikin wannan ɗin laifin da ke kawo azabar akwai ɓoye shaida yayin da ake buƙatarta. Domin wanda ya ɓoye shaida da ta kama a yi bayaninta a bayyana ta, to laifinsa shigen laifin mai shaidan zarni wanda ke tabbatar da zancen da babu shi da shaidarsa domin tabbatar da wani haƙƙi. Dukansu masu laifi ne, babban laifi a gurin Allah Maɗaukakin Sarki. Allah ala kulli shay'in qadir, kuma Allah mai iko ne akan komai, Allah mai iko ne akan komai. Wa minhu muhasabatukum wa jazaukum, shi ikon nasa akwai muku hisabi ɗin da kuma ba ku sakamako. Saboda jahilai ɓatattu da suka jahilci al'amarin Allah, to sai su dinga kallon yawan halittu, wani ma sai ta raya masa cewa yanzu bil adama tunda ɗan adam yake a duniya har yau har ƙarshen duniya, duk mutanen nan a ce za a tara su a dandali guda, kuma kowa a bi shi ɗaya bayan ɗaya a masa hisabi, to kamar wani abu ne wato musahili, ko kuma wani abu ne wanda suke ganin kamar ba zai yiwu ba. Har ma kafirai suna inkarin mu, amma Allah ta'ala lamarinsa ba haka yake ba. Allah mai iko ne akan komai, hisabi ga dukkan talikai a gurinsa kamar hisabi ne ga mutum ɗaya, kuma hisabi ga mutum ɗayan shi ne fi komai sauƙi a wurin Allah Maɗaukakin Sarki. Saboda haka a ji tsoron mamallakin samai da ƙasa, a bi umarninsa, a nisanci haninsa, a kiyaye haƙƙoƙinsa, a kiyaye haƙƙoƙin bayi. Amma dukkan wani abu da za a ƙaddara bayan an toza tauɗana abubuwa na cewa za a iya samun rangwame ko hisabi zai iya zuwa da sauƙi, a to wannan a sani cewa Allah mai cikakken iko ne da ya ce zai hisabi ga bayinsa da ba su sakamako sai an yi hakan, babu makawa. Wa fihi tahdidu liman yaktumu shahada, cikin wannan akwai gargaɗi da razanarwa da tsoratarwa ga wanda ke ɓoye shaida. Ɓoye shaida mummunan abu ne kamar na faɗa a baya, kamar dai shaidan zurni, don kowannensu ƙoƙari yake ya tabbatar da ba daidai ba, ko kuma ya salwanta wani haƙƙi. Wanda yake ba da shaida zai salwanta haƙƙin mai haƙƙi da yake nema, wanda kuma yake shaidan zur yana ƙoƙarin ya tabbatar da haƙƙi ga wanda yake nema daga wurin wani, shi wancan yana nema a dawo masa da haƙƙi, an ki ba da shaida sai zama an taimaka an ki dawo masa da haƙƙi. Shi kuma wancan wanda ke ƙoƙarin shaida zur, shi kuma yana son ya ƙwace haƙƙin wani ko ya cinye ya ƙi mayarwa. Kaga kowanne ne sababi ne na cutarwa da kuma ƙoƙarin gurɓata ko ɓata tsarin shari'ar Allah da kuma tsarin Allah na adalci a cikin zamantakewar mutane. To bayan Allah ta'ala ya shirya abu ya tsara shi a shar'ance, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan ya tsara komai. To wani ya zo yana irin wannan kaga ya zama mai ɓarna a ban ƙasa, ya shiga cikin wato saba faɗin Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku yi ɓarna cikin ƙasa bayan gyara ta. An gyara ta da shari'a, an gyara ta da ƙa'idoji na zamantakewa na adalci. To wanda ya zo yake saɓanin wannan, to babu shakka mai fasadi ne. Izuwa min babu talili ma haramallah, don ɓoye shaida kamar shaidan zo yana daga ainihin hanyar abinda ke kama da halatta abinda Allah ya haramta. Ko ba ka kira shi abinda Allah ya haramta abinda ko halatta abinda Allah ya haramta wanda ke sa mutum ya zama kafiri ba. To amma dai wato hanya ce ta a halatta wa wani cin abinda ba halalinsa ba ne. To kaga ko da ba komai, wannan ta'awuni ne akan al-ism wal udwan, wato babbar aikata babban laifi da kuma ainihin ƙetare haddin mutane ƙarfi da yaji. To wannan abu ne mummuna. Wali zalika azafa shahadata zuri ala ibadati al-awsan, inda ƙauli yake suratul hajj, wajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Da haka ne ma don a nuna munin shaidan zur mai kama da ɓoye shaida. Sai aka faɗi shaidan zur bayan bautar gumaka, saboda a nuna ƙazancewar wannan laifin. Allah ta'ala ya faɗa suratul hajj, wajtanibu rijsa min al-awthan, ku nisanci datti ƙazanta tsanin wato bautar gumaka, sannan ku kiyayi maganar zur. Ko da yake wasu suna fassara maganar zur ɗin da ake nufi a nan da wato kamar fassara ce game da shi a rijsa min al-awthan, tunda su masu bautar gumaka cewa suke yi shuraka ne na Allah ko kuma shufa'a ne a wurin Allah, da dai abin da ya kama da haka. To ka kuma wannan magana ce wadda take zur ne, ololuwar zur ko ba haka ba? Yawwa, magana ce ƙirƙirarriya ƙagaggiya wadda ba ta da tushe, ba ta da asali, ba ta da makama. A ce Allah yana da ɗa ko yana da abokin tarayya ko yana da wani da ya yarda da shi, wanda in ka yi samu yardar wannan da lamincewa ta wannan ɗin, to shi dai abin da ka masa ma shi kenan sai ya ƙyale ka fur. Wannan magana ce da su suka ƙage ta, ba ta da tushe, ba ta da asali. To amma dai ana fassarawa cewa ɗin shaidan zur ɗin shi ma ya shiga, ko shi ake nufi, wasu suna faɗin haka. Ma'ana mutum ya shaida kan abin da bai je ba, bai gani ba, bai sani ba. Wannan cikin babban manyan zanibai, yana cikin kaba'irori. A ba'adin ruwayoyi na Asabul Mumbiqat akwai shi a ciki. Allah ka kiyashe mu. Asalin abin da aya take ishara dai ko take karantarwa shi ne bayi su saka a zukatansu cewa Allah mahaliccin sammai da ƙasai, mamallakinsu, wanda ke dukkansu bayinsa ne, to shi ne mai cancantar bauta, kuma shi ya cancanta da ainihin ya shar'anta wa bayi, kuma ya tsara musu tafarki da za su bi ainihin su rayu daidai. Kuma lallai ne a san wanda ke da wannan, to fa ya san komai. Abinda aka bayyana da abinda aka ɓoye duka shi daidai ne, alaɓin sawa, babu wani bambanci. Saboda haka mutum idan ya aikata aikin da ya cancanta ya samu gafara, Allah ya sani. In ya aikata saɓanin haka, Allah ya sani. Sakamakon wannan ayyukan ne na mutane ake cancantar gafara ko kuma azaba. Kuma duk abin da Allah ya ce zai yi din na hisabin da sakamakon yana da iko akai to kaga ji tsoran wanda in yayi magana baya sabawa musamman ta janibin wato wa'adi sannan kuma yana da iko cikakken iko akan abin da zai yi din dan kawai jinkirin da yayi bai lokacin wato lokacin ya hukuncin bai zo ba to kada ya rudi mutum ya dauka cewa abin na wasa ne shi dan kawai bai da gaggawa ne bai da garaje irin na bayi amma fa idan lokacin yayi to za a gane cewa shine maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin domin dukkanin al'amuran da ya faɗa za su tabbata to Allah ka datar da mu to sai ci gaba sannan Allah ta'ala ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun amana ar-rasulu manzan Allah shine ar-rasul din ai sananne ne shi yasa ya zama al-ahadiyya ba ce amana ar-rasulullahi bama aka ce amana ar-rasul manzan wato manzan Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya gaskata ya ba da gaskiya bima unzila ilayhi da dukkan abin da aka saukar masa da shi min rabbihi daga wurin ubangijinsa min alqur'ani wato qur'ani min lil bayani kenan wato qur'ani min lil bayani din take da wato wato ya gaskata abin duk da aka saukar masa ainihin shine alqur'ani mai girma wal mu'minun haka mu'minai ma sun ba da gaskiya wannan yabo ne ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan wani wanda yake ya bi takun shi bi bayan su a zuwa ƙarshen duniya Allah ta'ala sai ya bi wa'annan bayi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kokwanto ba ko misqala zarratin bai kokwanto ba balle shakka yawa balle ƙaryata wani abu ko daya daga abin da Allah ya sauka masa ya yarda da shi duka haka mu'minai to babu shakka wannan shaida ce wadda ke martaba mu'minai Allah ka tabbata mu akan wannan kamar da yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm Allah ya shaida cewa ba mai cancantar bauta sai shi mala'iku illahi rusul sun shaida sannan ulul ilm babu ta sani sune annabawan Allah manzannin Allah da waɗanda suka gaskata su to kaga wannan kyakkyawan yabo ne da Allah ta'ala ya yi wa mu'minai wanda suke da ingantaccen imani kullun kowannen su wannan tanwinu iwa da kenan wato kama a ce kullun minhum to sai aka shafe ainihin shabhul jumla din sai aka bar shi kawai wato kullun kowannen su da manzan da kuma mu'minan kowa a cikinsu amana billah ya yi imani da Allah ya ban gaskiya ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da tafansa domin tsarin aqida kenan ta ainihin musulunci aqida ta tauhidi ta musulunci yarda da dukkanin littafan da Allah ta'ala ya aiko wa rusulihi da kuma manzannin da ya aiko yarda cewa mala'iku waɗansu halittu ne masu tsarki da Allah ta'ala ya musu wata baiwa kuma duka su masu da'a kada a yi tawilinsu ko a kore su ya kuluna suna cewa a halin ikirari da suke yi la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabewa ba ma bambantawa tsakanin wani ɗaya cikin manzannin na Allah fa nu'mina bi ba'din wa nakfura bi ba'din kenan haka ya kamata mu yi imani da sashe mu kafirce wa sashe ba mu yin wani kama fa alal yahudu wan nasara kamar yanda yahudu da nasara suka yi su sun imani da wa'ansu annabawan amma sun yarda da wa'ansu yahudawa sun yi imani da akasarin manzannin da suka gabata amma banda Isa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nasara su kuma sun ƙaryata manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine cikamakin manzanni amma mu aqida ta musulunci Allah ya dabta mana imani da dukkanin manzannin tun daga baki ɗayan su Allah ne ta'ala ya aiko su kuma kiran su ɗaya ne kira ne zuwa ga bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai da bin tsarin sa shi kadai inda kawai bambance suke tafasil na shari'a tsarin da za a bin na bauta to shine yakan bambanta biktilafil amkinati wal azmina yawa bambancin zamani da kuma zambancin bigirai da kuma su hikimomi na ubangi tabaraka wataala suke sakawa na sauƙaƙa bayin sa ko kuma jarabta su da tsanani shi amma dai duka kowane manzo da yazo daga Allah cewa yake yi a bautawa Allah shi kadai a bi shi cikin sanin tsarin yadda za a yi bautar saboda haka aqida ta imani ita ce yarda da dukkan manzanni da kuma imani da dukkan littafai su ma littafan haka Allah ne ya saukar da su suna kunshe da tsari na tauhidi da kuma bautar Allah shi kadai bayan tafiyar manzanninsu ne idan zamani ya tsawaita fasadi in ya shigo to wa'ancan littafan da yake Allah ta'ala bai musu tsaro irin na Qur'ani ba to shi ne mason zuciya daga cikin wa'anda aka ba su amanar kula da wa'annan littafan masu ilimi sai su canza har su baddala su amma dai imanin mu shi ne ko imanin mu'minai shi ne cewa abinda Allah ya saukar na asali a wannan littafan gaskiya ne kuma tunda a yanzu ba a bautatar da su a kan su yi aiki da su ba to kawai imanin cewa dai an saukar da su ɗin gaskiya ne to wannan shi ne abinda aka nema a yau littafi da Allah ya lazumtawa duk wani makhaluki da ke a bayan ƙasa ya yi aiki da shi shi ne alƙur'ani mai girma wanda wannan kuma har zai dangana da ƙarshen duniya ba za a ɗauke shi ba har sai an ɗauke rayukan muminai baki ɗaya kamar da ya zo a hadisi to amma dai yarda cewa an yi littattafan an yi manzannin to wannan ɓangare ne na aƙida ta imani rukunan imani guda shida kamar da muka sani a hadisin Umar radiyallahu anhu da waninsa to suna cewa ba mu bambantawa tsakanin kowa cikin manzannin wa qalu kuma sai suka ce sami'na mun ji abinda aka umarce mu da shi sama'a qabulin ji na karɓa wa ta'ana kuma yi biyayya lokacin da wato Allah madaukakin sarki ya wajabtawa mu'minai waɗansu takalif na jihadi da hijira da waɗansu abubuwa da suka yi tsanani to sun koka cewa ba wannan bane wato sun yi tambaya ne da suka ji cewa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah bayan da ke a baya wato da Allah ta'ala ya ce idan kun bayyana abin da ke a ranku ko kun ɓoye za muku hisabi a kansa to sun tsorata da wannan saboda ita zuciya ba ta da ƙashi ko kuma zuciya ita ba ta da linzami za ta yi ta zulaƙin tunani iri-iri daban-daban to saboda haka sau da yawa takan tuna mu wato jawo mutum tunani mara kyau mara daɗi mara kyau mummunan tunani har game da shanin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da wasu abubuwa waɗanda bai kamata ta tuno su ko ta saƙa su ba sai ta yi ta yi idan an ce za a yi mutum hisabi a kan wannan to kaga akwai ban tsoro akwai abin tsoro a ciki to shi ne suka ce ya Rasulullah an umarce mu da musulunta an umarce mu da hijira mun yi hijira an umarce mu da jihadi mun yi jihadi ma'ana ayyukan da za mu iya duka mun yi to amma fa yanzu an faɗi abin da ba za mu iya shi ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fusata yin mai bai ji daɗi ba yake cewa shin za ku faɗi irin abin da wato yahuda suka faɗa ne suka ce sami'na wa asaina mun ji amma mun saba ba haka za ku yi ba ku ce sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir tun kafin a saukar da ayar mun ji ko mun yi biyayya ai Allah ya fi ku sanin akwai abin da ba za ku iya din ba amma ya ce ya faɗi abin da ya faɗa. Saboda haka ku dinga cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Tuka ji suka yi ta faɗa, suka daina wancan koken da korafin. To lokacin da harsunan suka foru da faɗin wannan, kamar da ya zo a hadisin, lokacin da suka ta faɗa wannan, to shi ne sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi. Kaga suka samu kyakkyawan yabo. Manzon Allah ya gaskata abin da aka saukar masa da shi daga Ubangijinsa, wato Alƙur'ani, baki ɗayansa. Sannan muminai sun ba da gaskiya, kowa ya yi imani da Allah da mala’ikunsa da littafansa da manzanninsa, kuma cewa suke ba ma bambantawa tsakanin manzannin, mun yarda da su duka. Kuma suna cewa Allah ta'ala yake haƙaito abin da suka faɗa, yana mai yabonsu, yana mai tabbatar da su anan akan nagarta. Waƙalu suka ce sami'na mun ji ma umurna bihi, abin da aka umarce mu da shi sama'a kabulin ji na karba. Akwai ji kawai na mutum ya ji, amma zancen ya bi ta bayan kunnensa ya wuce, ko dai ya ji shi kawai to, amma dai bai ratsa shi ba. Wa ata'na kuma yi biyayya. Walam yaqulu misla qawli al-yahudi sami'na wa asayna, basu faɗi irin abin da Yahudawa suka faɗa ba, sami'na wa asayna. To kaga wato su Yahudawa wannan bijirewa da suke ta yi, Allah ya musu gata, ya ɗaukaka su, ya tserar da su daga zillar Fir'auna da jama'arsa tun daga asali. Bayan nan kuma an musu baiwa iri-iri, amma tangarɗa su kashi-kashi-kashi-kashi, har abin ya kai su ga Allah ya fushi da su, kuma ya tabar da su, ya watsi da su daga ƙarshe. To shi ne Allah ta'ala yake yaba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman farawa daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu ikon dawama akan koyi da su cikin yarda da kuma biyayya iyakar iyawarmu. Wa qalu aidan, sannan suka ƙara da cewa nas'aluka ghufrana, muna roƙonka gafararka ya Allah, muna roƙonka gafararka. Madadin ka ce ai gaskiya ni wannan ba zan iya ba. To ka ce ka ji ka bi, amma rango me kake nema? To dama shi ahali ne, yawa shi ne ahlul taqwa wa ahlul maghfira. Saboda haka sai ya gafar, muna roƙonka gafararka rabbana ya ubangijinmu. Wato mana muna neman, muna roƙon gafararka ya ubangijinmu, ka sauƙaƙa mana, ka sassauta mana. Wa ilaykal masir, kuma zuwa gare ka makoma take. Bil ba'si, da tayarwa ta damu mata. Fatar da Allah kalamahum bi qawlihi, to sai Allah ta'ala ya shigar da wata magana tsakiya kafin ci gaba da magana tasu, don nuna wato kamar wani tambihi ne, cewa ai duk abin da ma aka ce mutanen su yi, dama ba wanda yake ƙarfinsu ba ne ba. Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan
la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الله تعالى يتي لا يكلف الله نفسا. الله با يتي لستا واني ري واني ما يري كينا. الله با يتي لستا واني بالي مكلفي. إلا وسأسي أبندا يي وداتيشي. Ai ma ta sa'uhu kudratuha, Allah baya wajabtawa bawansa ya kallafa masa yin wani abu sai abin da ikonsa zai bayar zuwa ga hakan, wato abin da zai iya yi. abinda ya koru cewa ba zai iya yi ba, shi ba ahalin abin bane, Allah ba zai wajabta masa ba. Abinda mutum yake da iko kansa din ma, ɗan wasu aware sun bijiro suka sa ya gaza ba zai iya ba, sai a ɗauke masa, ko kuma ba zai iya yi duka ba, sai a ce ya yi bakin abinda zai iya, ya wadatar. Kaga wannan wato bayani ne cewa asalin abin da Allah ta'ala ya dora ma mutane, ya dora ma bayinsa na takalifin abu ne wanda yake dama bai cancanci a yi korafi a kansa ba. Ba hama kasabat, shi rai ko mai rai yana cancantar sakamakon abin da ya aikata, min alkhairi na alkhairi. Abin da ya aikata na alkhairi to yana da ladansa. Ai sawabu mahama kallah, wato sababu ladansa ko sakamakonsa, duk ƙarancin abin, duk ƙarancinsa in ya aikata shi don Allah ta hanyar da Allah ya umarni, Allah zai ba shi ladan. Wa alaiha maktasabat, kuma za a ɗora masa nauyi na zunubi na abin da ya tattalinsa na mummunan aiki. Amina shari, wato na daga mummunan aiki, ai wizro, zunubin yana kansa, nauyin yana kansa. Wala yu'akhadhu ahadun bi dhanbi ahad, ba za a kama wani ba da zunubin wani, ba da za a yi wani aikata laifi sannan a rubutawa wani wanda bai da alaka da shi ta kusa ko ta nesa, a rubuta masa zunubi. In ka ga zunubin wani ya shafi wani, to babu shakka shi ɗayan ma yana da hannu ko yana da ta wata hanyar da ya taimaka wajen faruwa ko wanzuwar wannan laifin. Amma wanda bai da alaka da abu, to la taziru wazatun wizra ukhra, bayan da za a yi wani ya ɗauki zunubin wani, kuma ba a kwatse a lahira a ce an yi kuskure, za a tura ma wani abu na haƙƙi sai ya tafi zuwa wani, ana iya samu. Ko kuma hatta shi kansa laifin bisa kuskure a ɗora shi kan wanda ba shi ba, ba shi mai laifin ba, wannan ba zai yiwu ba a hukuncin Allah na lahira. Kowa zunubin kansa shi ne za a ɗora masa kadai. Wani mutum a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da wani ɗan yaransa wanda yake ji da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wannan fa, sai ya ce ɗana ne, kuma na tabbata cewa ɗana ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, duk da wanda kake ji da shi ɗin nan kuwa ba za ka yi laifi a kama shi ba, kuma ba zai laifi a kama ka ba. Ma'ana in ka yi laifi kai za a kama ko a duniya, wato in ka yi laifi kai za a kama, laifinka dole kai kadai ne za ka tunkari sakamakonsa. Haka shi ma in ya yi, shi yasa uba ba zai sha giya ba a kama ɗansa ya masa bulala, ko da uban kucaki ne ba zai iya durar bulalar ba, ba za a ce to ai wa ɗansa ai ɗaya ne, shi dai wanda abin ya lazim ya aikata shi ne mai wani. In har ba za a iya yi masa baki ɗaya, sai dai a haƙura ko kuma a bi wata hanyar mai sauƙi kamar da sunna ta nuna. Saboda haka ba za a kama wani ɗaya da zunubin wani ba, duniya daga duniya har lahira. Wala bi ma yaksibuhu, ko kuma wani abu da ya tattalinsa, ma wasu wasabbihi nafsuhu, wato daga abin da ransa ya wato sassaƙa masa. Tunda sassaƙawar zuciya wasu wasin, duk da a zuciyar mutum abin yake gudana, to amma aikin shi ya ɗan ne, wanda mutum bai da ainihin wato iko ne tunkuɗe shi ga baki ɗaya, sai dai mutum yana da iko ya zai iya raka abin har ya ƙarfafe shi, amma ɗarsuwarsa wannan abu ne da mutum bai da wato iko a kai, saboda haka ba za a kama shi da shi ba. To kaga wannan ya nuna tunda mutane ba su da iko su tunkuɗe irin wannan wasuwasin, Allah ya ɗauke musu shi, ko ba haka ba? Abu ne da ke zuwa musu. Sahabbai sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, a wani lokaci suke ce masa, ya Rasulullah, ɗayanmu wani lokaci sai ya tunani, ya ji a ransa ran yana saƙa masa wani mummunan tunani wanda gara ya rikito ko ya fado daga sama ya rugurguje ma yafi masa sauki akan ya fada sai ce ai wannan makircin shedan ne a wata ruwaya ce alhamdulillah Allah ya maida makircin shedan zuwa ga waswasi kadai a da sai gangaro da abin azukatan mutane kuma su je su yi ta fada in ka ji mutanen jahiliya mushrikai tambayoyin da suke yi suka shafi hadarar ubangiji sai wai da me aka yi Allah ne ta'ala lawan zalika ko menene yayi Allah ke komi yayi kaza ko ku su ce yana da 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 sauran su dai kaga sako ne abu ne wanda ke maimuni sosai shedan yayi galaba akan su ya cire musu ba ma sa sanin cewa wannan bai kamata ba kuma nuna ladabi ne ga Allah amma mu'mine su sun san wato daukaka da ainihin daraja da ainihin sarki na ubangiji subhanahu wataala saboda haka ba ma su furta ba tunanin ma da shedan ne yake abin nan ɗarso musu da shi ba su so ya ce to alhamdulillah da Allah ya maida makircinsa zuwa ga wani abin da ba zai cutar ba wanda Allah ya san cewa bayi ba su da iko a kai to an yafe musu akan wannan tunda ba su ne suka yi tattalin abin ba to shi ne sun ma'allaman kaifiyatar du'a sannan Allah ya sanar da su yadda za su ci gaba da addu'a wa qala ya ce qulu ku ce rabbana la tu'akhizna ya ubangijinmu kada ka kama mu bil iqab da azaba ko horo akan laifi in nasina aw akhtana idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure muka manta muka bar wani wajibi ko muka aikata wani laifi ko kuma muka yi kuskure tarakna sawaba la an amdi muka bar yin daidai ba wai da gangan ba ko muka yi ba daidai ba amma ba da nufi ba kama akasta bihi man qablana karka kama mu da irin wannan kamar da ka kama waɗanda suka gabace mu akwai waɗansu da in mutum ya aikata laifi ko bisa kuskure to sai an kama shi da shi kamar yadda a duniya ko bisa kuskure in ka barar da wani abu kaga ya bare ne da wanda aka barar da gangan da wanda aka barar da shi da kuskure duka dai an rasa shi in rasa shin za a yi sai dai a ce kawai wannan tunda mutum shi da gangan bai zama kai ba kai su akai wannan kuma tunda kuskure ne wani ma ya yi tausayawa da Allah ya kawo ni tallafi to amma a wannan shari'a wa gado fi azalika an hazil umma an dauke tuhumar mutane ko hukunta su akan abin da suka yi ko suka bashi bisa mantuwa ko kuskure kama warar da fil hadisi kamar da ya zo a hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa rufi an ummati al-khadaw wa an-nisyan wa mustaqrihu alayhi an dauke wa al-umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka ci da sasu akai da ma ruwayoyi masu inganci da suka fi wannan da yawa suka tabbatar da haka to fa su'aluhu itirahu bi ni'matillah kaga ci gaba da roƙon Allah akan wannan a furuci ne na godiya akan ni'imar da Allah ta'ala yayi ko da da an riga an yi to ƙara ci gaba da maimaitawa din ya riga ya yi kuma Allah ba zai janye ba subhanahu wa ta'ala amma dai wannan din wato furuci ne akan lallai ni'imar da Allah yayi wa ma bi ni'matir rabbika fahdis rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina isran kada ka dora mana kuma wani nauyi yasqulu alaina hamlu wanda nauyin zai yi mana nauyi sosai ta ciba sa daukar sa zai mana tsanani nauyin zai mana tsanani ana kada ka dora mana wasu abubuwa a shari'a wanda za su fi karfin mu za su zama da wahala sosai kada ka jarabe mu da irin wannan kama hamaltu wa allazina min qablina kamar yanda ka dora shari'a ko hukunce masu nauyi akan waɗanda suka gabace mu ai bani isra'ila wato banu isra'ila kuma an ce su daga cikin abin da ya ƙara tsananta shari'a ta su wannan tangarda da suke ta nunawa san ba su abu mai sauki su zo suna ta tone tone ko kuma tambaye tambaye da karambani ko ba na iya to sai a canza ko su aikata wani babban laifi su yi wani sabo amma kashe wani annabi ko tozarta shi da dai sauransu to sai a musu wani hukunci ko a haramta musu wani abu to min qabli nafsi fi tauba misali a ce sai an kashe kai tukuna sannan tuba ta yi lokacin suka bauta wa dan maraki dan maraki Allah ta'ala ya ba su cewa mafitar kawai shine waɗanda suka yi laifin su yadda waɗanda ba su yi ba su sare wayoyin su kashe su dan suna son ku buta wurin Allah. Wa zakala musali qaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhazikum al-ijla fatubu ila bari'ikum fattulu anfusakum. Eh ka ambata lokacin da Musa ya fada mutanen sa ya ku mutanen kun zai hakika kun zalunci kanku da kuka rige dan marake kuka bauta masa danin rodin asamiri bayan Nabi Musa alaihi salam ya tafi karko muku littafina ibada da doka bayan kun tsira an tsirar da ku daga zillar Fir'auna da jama'ar sa amma kuka yi ainihin wannan butulci kuka bauta wa dan marake kafin ya dawo to abinda kawai za ku yi shine in kuna son tuba a canza muku kada muku ukuba to kashe kanku ma'ana wanda wato ya aikata laifin ya yadda wani dan uwansa a cikin jinsinsa da addininsa da bai yi ba ya kashe shi ya sare wuyansa ya kashe to kuma haka din Allah ya ba su tawfiki su dai wannan na farkon suka yi haka din to kaga mu duk abin da mutum yayi kafirci da duk abin da ya duk girman laifi na tsakanin bawa da ubangijinsa idan mutum ya zo kawai yayi nadama to sai ya bar wannan nan take kuma ya niyyar ya daina kenan ga baki daya ku furta kalmar shahada ba to ya bar kafircin ya daina kuma kai tunanin komawa kafirci ya furta kalmar shahada shikenan sai ya zama musulmi ba za a ce a'a ya daina kafirci yayi barna da yawa sai an yi kaza sai an yi kaza ba Allahumma illa abin da ya shafi haƙin bayi ne kawai shine ake bibiyarsa misali don a mai da shi amma dai haƙƙi na Allah tabaraka wa ta'ala babu wannan sannan wai karaji rubu'il mali fi zakka ko kuma a ce sai an fidda dai bisa hudun dukiya a zakka kaga mu zakka Allah ya shar'anta ta a dukiya ta kuɗi dai ko urudu tijara dai bisa 40 ne a cikin 40 sai ka dau kashi daya ka bayar noma kuma mai sauki kashi daya cikin 10 mai dawainiya kashi daya cikin 20 dabbobi kuma sai sun yawa akalla tumaki da awaki ko jinsi daya ne ko duka a gauraye ne sai sun kai 40 a cire daya shekararriya shanu sai sun kai 30 a bada mai shekara daya da kalan a gani ra kuma daga 5 a cire a koya kowace shekara har sai sun kai 25 sannan a cire karama wacce ba a mata kane ba daga ciki to kaga duk abin sai zama mu da sauki amma su aka ce a bada ɗaya bisa hudu fata kenan suka ɗauka cewa yanzu da ake fama akan ɗaya bisa 40 ɗin ma da zarar an ga dukiya tana da yawa ita zakka ta dukiya in kaɗan ce ta fi sauki saukin fitarwa akan mai ita mai gani sai ga cewa masu kuɗi da yawa sukan ai ba za mu su kula ba amma shedan sai nuna musu cewa in ba mai karfin imani ba ai wannan adadin kuɗin ma daga cikin zakkar tasa inda za a kyale shi za a yi asasa wani abu ko ai wani abu sai ya ruwa da shi to me yake ji idan da a ce fata za a bayar dai bisa hudu kaga abin sai ta tsanani to sai Allah ya sauka wa wannan al'umma wa qadi mawdi'in najasa ko kuma tafar mutum misali in najasa ta taba kaga misali mu bawali ko bayan gida ko jini misali jini masfo in ya taba mutum ya wanke shi kenan in ya wanke da ruwa mutlaki ya tafi wato ma'anan hakikanin najasar ta tafi ko da da akwai raguwar gurabin da ba yadda aka iya da su shi kenan mu ta tsarkaka sai kai ta sallaka abin ka amma su sai aka ce sai dai a sa almakashi ko ka a yanke gurin a yi baci a yi mahu gurin amma magana a wanke ba zai yiwu ba to kaga akwai tsanani a ciki to Allah sai ya sauƙaƙa wa wannan al'umma rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana ya ubangijinmu kuma kada ka dora mana abin da wato ba mu da iko akan ɗaukar sa min at-takalifi wal bala na daga ɗawainiyoyin shari'a ko kuma jarabobi na musiba ka sauƙaƙa mana shari'ar ka saukar da ita ta zama da tsauri sannan jaraba kuma kada ta tsananta ta yadda za ta fi ƙarfinmu yanzu misali irin jarabawar da aka yi zamanin annabi Yusuf annabi Yaqub ta farin nan da aka yi a Misra shekaru 7 kaga babbar musiba ce ko to a lokuta daban-daban an samu irin wannan amma Allah ta'ala ya saukaka wannan al'umma faro irin wannan abubuwa ko sun faru da tsanani to a wani misawata misaha ce yar kadan zai faru kuma ta yadda za a ga sauran sassa da basu fada cikin wannan ba za su ya bada agaji da zai sassauta abu to sai zama tamakar bai tsanani ba in har an aike da tsari na shari'a da kuma riko na ukuwa wafu anna ayafi mana ai umu zunubana ayafi ka shafe zanuban mu afuwa da ba ta faruwa sai bayan laifi wanda kaji an ce an masa afuwa to kaga ya cancanci a kama shi a hukunta to amma sai a masa rungumi a masa afuwa a kyale to shine afuwa waghfir lana ka gafarta mana shi ma dai afuwa yafewa kaman gafara kaman yafewa din ne mana abin ne zanibin da mutum yayi kar a ta da shi kar ai komai a kai warhamna ka ji kan fir rahmati ziyadatun alal maghfira rahama cikin ta akwai kari akan gafara gafara da afuwa shine a share zanibi ya zama ba za a yi komai ba a kai an kyale mutum an barwa mutum an yafe masa rahama kuma bayan wannan kuma a zo a arzukta shi kuma a yalwata shi da jin daɗi ka san mutum kamun ubangiji ko cewa aka yi an fasa an kyale mutum ba za a masa komai ba ya yi arziki yanzu kafirai za su shiga wuta ai wato so suke su zamanto ƙasa su zamanto ko ba za su shiga aljanna ba ya zamanto ba a musu azaba to amma mu'minai za a yafe musu zunubansu sannan a ba su gidan aljanna to kaga sun tsira daga takaici da tasko na ainihin azabar lahira sannan kuma ga rahama da jin daɗi na har abada kaga rahama ƙari ne na jin daɗi da ni'ima bayan gafara anta maulana kai ne ubangijinmu wa mutawalli umurina sayyidina wa mutawalli umurina kake jibinta lamuranmu mansurna alal qaumil kafirin ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai ne bi iqamatil hujjati ka tabbatar da hujjar mu akan su wal ghalabati fi qitalihim ka ba mu rinjaye wajen yaƙi da su fa inna min sha'anil maula an yusra mawalihi alal a'da domin sha'anin majibinci shine ya taimake waɗanda yake jibinta akan maƙiya ya zo a cikin ingantaccen hadisi riwayar imamu muslim da waninsa wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato cewa lokacin da aka saukar da ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta to an ce masa wato bayan kowace kalma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana har zuwa karshe Allah ta'ala yana cewa qad fa'altu nayi haka din ayi kada ujibat du'a ajabtu du'a aka wan doma madubaka ina amsa du'arka kuma na amsa abinda kake nema na baka to shi yasa yake a wannan shari'a babu abinda yake karfin mutane sannan kuma ba a kama mutum da kuskure ba a kama mutum da ainihin mantuwa yawa ba a kama mutum da laifi ko da misali ake ne na farilla da ake cewa rama in an manta to ai ramawa aka ce ai ko kuma ai in an manta amma babu zunubin jinkirtarwa in mutum ya bar sallah cikin mantuwa ko bayan kwana nawa ne in ya tuna bai da zunubin jinkirtarwa sai dai kawai wajibi ne yayin da ya tuna ya yi ta to amma zunubin jinkirtarwa babu shi to haka nan idan mutum ya kuskure ka duba girman zunubin kisan kai man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa adalahu 'azaban 'azima amma idan mantuwa ne a kuskure ne babu zunubi ko miskala zarratin illa dai saboda girman sha'anin rai saboda wasu hikimomi kuma na rayuwa musamman ta bangaren shi wanda aka kashe da majibantansa to sai aka ce a yi kafara yawa sannan a biya diya diyar kuma ita ma aka lazimta ta ga ainihin wato asiban mutum to kaga ba dai maganar zanibi to Allah ta'ala sai ya amsa wannan imamu muslim ya rawaito har da bukarin ma daga abu musul al-ansari al-badri kenan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta wannan ayoyin guda amanar rasul zuwa karshe iman qara'a hatayn al-ayatayn min akhiri surati al-baqarati fi lailatin kafafa wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu daga amanar rasul zuwa ƙarshe a cikin dare to za su isan masa wasu sun ce za su isan masa madadin tsayuwar dare wato kiyamul layli ko bai kiyamul layli ba to bai zama za a dauke shi mai takaitawa ba duk kiyamul layli ba farilla bane amma dai ji ake mutum ainin wato a ce gaba daya kawai baya yin komai daga abin da ya shafi raya dare to kaman mutum ya nakasa kansa to in ya karanta wayannan to ya cike wannan gibin ko kuma a'a za su kare shi daga abin ki dukkan wani abu wanda ba a sun ainiya auku akan mutum na sharrin shedan ko shedanu to Allah zai kare shi kaga wannan falala ce anin ba yar karama ba ayatul kursi aya ce wanda take kare mu'minai daga sharrin shedan kuma ka wannan ayoyin ma guda biyu na karshe suna aya zama kariya ga mu'mini dangane da sharrin makiya musamman daga shedan da rundunarsa to muna roƙon Allah ta'ala ya dace da munan da shi ne ƙarshen suratul baqara wanda ita ce sura mafi girma mafi tsawo kuma mafi kunsar hukunce hukunce ainihin da Allah ta'ala ya shar'anta su a wannan al'umma na aqida da ibada da mu'amaloli har aka rawaito cewa ana kiranta da fasadul qur'an cewa ita ce rumfa ta ainihin addinin ta alqur'ani wadda ta sha shirgi mai yawa ko kuma ta inuwantar da abubuwa masu yawa Allah ta'ala ya fahimtar da mu kuma ya haska zukatanmu da fahimtar abin da ta kunsa kuma ya bamu ƙarfin zukata na aiki da abin da ta karantar da mu Allah ya mana afuwa kuma cikin kusakuran mu wanda babu shakka ba a rasa su ba Allah kuma ya tare ta mu cikin abin da muka dace a ciki Allah ya mana afuwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم توفنا مسلمين وأثبتنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وجنبنا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين